بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah ta'ala ya kara hada mu a daidai wannan rana ta Lahadi 7 ga watan Dhulhijja shekara ta 1447, wanda ya daidai 24 ga watan Mayu 2026 miladiya. A wannan majalisi namu da muke karatu cikin kitabul ubudiyya da Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyya, Allah ta'ala ya jikasa da rahama. Zamu ɗan yi takalimi a kan shi wannan littafi, me yake magana a kansa, sannan kuma sai mu yi ƙoƙari insha Allah na san ma lokaci zai ba mu dama sai mu shiga wasu sanarori kaɗan na littafi ɗin. Wannan littafi kamar da aka ji sunansa ubudiyya, yana nufin bautantaka, bawa ya bautar da kansa ga Ubangiji. Suna cewa al-ubudiyya daga abada ya abudu, ibadatan ubudiyyatan ubuda abdiyya. Wannan duka in ka ce ubudiyya da ibada akwai ɗan bambanci kaɗan. Shi al-ibada shi ne ma'amurin Allah ta'ala wa nawahi, duk abinda Ubangiji ya bada umarni da ko ya hana ya bautar da mu da wannan umarnin da ya bayar, to wannan su ne an kira da ibada. Wannan shi ne asali, kamar sallah, kamar azumi, kamar zakka, wanda Ubangiji ya shara'anta mana su, ya bayar mu umarninsu, ya kuma shelanta a harshen manzansa cewa waɗannan ababe yana son su kuma ya yarda da su. Waɗannan su ne an kira su ibada. Shi kuma al-ubudiyya ko al-ubuda ko kuma al-abdiyya shi ne halin kasancewan bawa zai bautar da kansa ga Ubangiji, ko kuma halin kasancewansa bawa ga Ubangiji. Inda kamar yadda aka sani muka sha faɗa a wannan bigire, yanayin halin bawa ya zama bawa ne ga Allah ta'ala iri biyu ne, ko dai wato bautantaka da zai yi ma Ubangiji bautata tilas da rinjaye, ba yadda zai iya. Ana kiran wannan ubudiyyatu qahrin wa tira, ubudiyyatu qahrin wa tira, babu yadda zai ba zai iya fita daga wannan bautan ba. Ko kuma ubudiyyatu ikhtiyarin wa taw, bautantaka da zai yi ma Ubangiji shi ya zaɓa a matsayin yayi bari na bari, yayi biyayya, wanda wannan shi ake son mutum ya haɗa daga guda biyu. To al-ubudiyya, ina ka ce al-ubudiyya shi ne wato bawa ya zama ya kaskanta kansa ga Allah ta'ala, ya shigar da dukkan jikinsa, dukkan wato jikinsa tun daga zuciyarsa har gabobin jikinsa har bakinsa cikin bautan Ubangiji, cikin a halin kasancewar shi yana misalta abin da Ubangiji ya bashi umarni. To wannan ita ake kira ubudiyya. Saboda haka ita ubudiyya daga aikin bawa ake samun ta. Ita kuma ibada ana samun ta ne daga umarnin da Ubangiji yake bayarwa, ko ya bada umarni ya ce a yi sallah, a yi azumi, to wannan ita kuma ibada. Shi ubudiyya kuma shi ne a samu bawa ya ɗauki sallan da aka saukar umarnin Ubangiji, ibadan da aka saukar masa, ya riƙe ya ƙanƙamo da shi hannu biyu, ya ce zai bauta ma Allah da wannan ibadar, yana sansa kuma yana girmama shi. To wannan zai kira ubudiyya. Sadaka ubudiyya tana da alaƙa da aikin bawa ne, ita kuma ibada tana da alaƙa ne da ma'amurin Allah ta'ala, abinda Ubangiji ya bada umarni ya saukar a matsayin cewa da wannan abun ne yake son a bauta masa da shi, kuma ya yarda da wannan bauta ɗin. To kana iya gani, saboda tsabar alaƙa da suke ke tsakaninsu, abinda Ubangiji ya saukar da kuma shi aikin da bawa zai yi wajen ya musulta wannan ibada ɗin. Daga wani lokaci aka ce ibada ana nufin ubudiyya, ko a ce ubudiyya ana nufin ibada. wannan ana samun haka, amma dai in za ka haƙe shi a daddane to wannan shine ma'anar ma'anar wato a ubudiyya da ma'anar ibada. Shi ne zaka ga al-ibada a wajen malamin fiqh zaka ga suna da wani babi da sai cewa babi ya kismu ibadat, zaka ga babu komai a cikin shi, zakka sai sallah, sai sallah sai tsarki gabanin sallah din ma ta kula, sai alula sai sallah, sannan har a zo wajen sauran shiga-shigan musulunci nan duka. Waɗannan kaga ana kinsu al-ibadat saboda me, saboda su suna daga cikin abin da Ubangiji ne ya bada umarni, suna daga cikin abin da Ubangiji ne ya bada umarni, kuma da wannan ne ake gane cewa musulmi lallai ya lafiya komai cewa shi din da Allah ne ya bi Ubangiji sau da kafa. Shi ubudiyya ibn Taymiyyah zai yi magana, zai yi magana ubudiyya ita kanta, zai yi magana cewa ana gina ta ne akan asali guda biyu, halin kasancewan bawa ya bautar da kansa baki ɗaya ga Allah ta'ala, wannan ana gina ta ne, ana gina wato wannan irin wannan bautar ne akan abu guda biyu, ibn Taymiyyah zai yi magana su, ana gina na farko akan ikhlasi, ya zama duk abin da zai yi da yake son Ubangiji ya ba shi lada a kai, ya nuna cewa shi na Allah ne, to ya zama ya yi ne don Allah, ya yi ne saboda wato Ubangiji shi ya ba shi lada, Ubangiji ya gani ya ba ku ya yaba, wannan shi ne ikhlasi, ikhlasu dinillahi ta'ala. Na biyu kuma ya zama kuma ya gina shi ne akan al-mutaba'a, ya gina shi ne akan harsashen shari'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan shi ne asalin abin da dama bawa ke kudurcewa yayin da ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah, yayin da bawa ce la ilaha illallah to abin da yake magana yana tsantsanta ma Ubangiji bauta, yace muhammadur rasulullah to abin da yake magana shi ne zai bauta ma Allah a shari'a da kuma shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ita ibada abin da muka faɗa da muka ce ibada ma'anaha ma'amurun lahi ta'ala, wato abin da Ubangiji ya bada umarni na shari'ansa, ita kuma ana gina ta ne akan abin da Allah yake so ya yi da ita. Ita ibada wanda Ubangiji ke saukarwa a matsayin umarninsa da yake bayarwa ko a Qur'ani ko a Sunna, to ita kuma ana gina ta ne akan wannan shiga-shiga guda biyu, cewa Allah yana son abin kuma ya yarda da shi, duk abin da Allah ta'ala ya saukar a cikin Qur'ani ko a cikin Sunna to kamar ya shirka maka ne cewa yana son wannan abin ya yarda da shi, to kuma ana gargaɗar da wannan ne a shi yasa wato in za mu tuna a cikin littafin al-Maqarini can ƙarshe da za mu rufe littafin ya yi magana cewa wato bautan Ubangiji ana gina shi ne a kan abubuwa guda hudu. Na farko sai ya ce shi ne mutum ya tabbatar a tahakkuku bima yuhibbu Allahu wa rasuluhu wa yardahu, shi ne ya tabbatar da abin da Ubangiji yake so ya yi da shi, to wannan ita ce bautan da ake son bawaye shi ya bautu da ita, shi ne abin da Ubangiji ya ba shi umarni ko abin da Ubangiji ya hana shi, kuma lallai duk abin da Ubangiji ya ba shi umarni ko ya hana shi to kaga yana son sa ya yarda da shi kenan. Ragowar shiga-shiga guda uku wanda su da ƙa'idojin bauta shi ne wato wannan abin da ya kudurce din ya zama ya tsayi a zuciyarsa, ya kuma tsayi a bakinsa, ya kuma tsayi a cikin gaɓoɓinsa. Can ƙarshe sai ce fal ubudiyya li al-maqarizi, yace fal ubudiyya ismun jari'un li hadhihi al-maratib, to ita bautantaka da bawa zai yi su ne ita ce bautan da ta tattara da abubuwa guda huɗu. Fa ashabul ibada haqqan hum ashabuha, waɗanda suke da bauta da gaske to su ne waɗanda suke bautan Ubangiji a waɗannan shiga-shiga ka'idoji guda huɗu. Saboda haka duk wani wanda yake wasu abubuwa saboda yana neman yardan wani Allah ta'ala, mu kaddara mu ce yana yin abubuwa dai saboda yana neman yardan malaminsa ba yardan Ubangiji ba, to kaga yanzu ba yi da ikhlasin, yanzu babu wannan ikhlasin nasa ya kawo, ba yana yi ne saboda Ubangiji ba, yanzu da ya ce shi yana yi ne don neman yardan malaminsa ko neman yardan wani shehinsa, to kaga yanzu wannan ba yana yi ne da ikhlasi ba, tun daga wannan za ku gane cewa ita bautan da yake kira bauta to wannan Allah ta'ala ya kore ta, ba ya sadda saboda ya kore la ilaha illallah da ya faɗa. Sannan kuma wanda yake bautan Ubangiji ba akan turba na ta sunna ba, to ko da ya ce shi dan Allah yake yi, to amma sai aka samu ba akan shari'a ce ta manzon Allah Muhammadur Rasulullah, to ita ma wannan kamar yana wato rubutu ne a ruwa Ubangiji bai karba ba, saboda haka ana iya samu wani ya zo ya ce shi ba zai bauta ma Allah shi ɗaya ba sai ya masa shirka, to kaga yanzu Ubangiji bai karba ba, ya masa shirka ikhlasi, ko ko a ce zai ce shi dan Allah yake sai ya ba shi lada, amma kuma shi kuma zai kawo san zuciyar da kuma zuciyar wani malamin sa yanzu kaga yayi manzala kini ko ke da sai haka wannan shine zaka gana ka digima da mutane akan babun bauta shi da abin da yake zaka bautar da kanka to in ka ce zaka yi da ikhlasi Allah ka idan ka ba to kuma dole sai ka gina shi akan tajribul mutaba'a cewa manzo Allah kadai zaka bi shine zai zo ya gabatar maka ko ya jinkirtar maka ya ce ga yanda zaka yi to daga da yawa a cikin wannan waɗanda ake tattaunawa da su game da labarin addini a wannan ƙasa za ga waɗannan abubuwa guda biyu suke samu ake samun tasiri ko dai mutum ya ce shi ba zai mutu Allah shi ɗaya ba sai ya dan masa shirka to kaga Allah ba zai karba ba ko kuma mutum ya ce zai bauta ma Allah ne da wasu abubuwa wanda manzo Allah shi ne ya ce ayi ba bal ma manzo Allah shari'a sai yana kishita wannan abun ne kamar mutum ya ce shi zai bauta ma Allah ne da jin sama'i sama'i shine jin kide-kide yana jin cewa wani zai kara masa san Allah kaga wannan ba munaka sabo inda mazala yazo ta bace ba yanzu in kuka manta ubangiji da kudo a buga muku dufa ko a masallaci ko a wajen masallaci ku buga bandiri wannan zai tana muku Allah ba ku samu wannan ba to kaga yanzu ba muta ba wannan ko sun je dan Allah suke ba muta ba balle kuma zo a samu kuma har kuma shi in ma zai na daka tsalle yana rawa to kaga yanzu wannan ai ba zai zama shiriya ta manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko kuma yanzu yace a wato shi irin ibadar da yake sai ya kawo shine wata jazama za ta rika kama shi shi jazama shine kawai ya rika fadin yana cima da sauransu wanda kaga babu muta ba a da ai babu muta ba wanda kuma shine abin da kai alƙawari kace Muhammadu sallallahu alaihi wasallam babu ta ko kuma zai ce dai wani kawai yake son ayi ai wani da'ira yace shi ka'idar wannan mutum sai an yi wani da'ira sai a ce to irin wani da'ira ina ku samu ta a sai ce a su haka su ga abin haka abin wato sun ga dai abin ya musu kyau to shi kuma lamarin addini ba mu istihsani shi sai imamu shafi'i ke cewa man istahsana bi ra'yihi faqad shara duk wanda yake zuwa da yaga abu ce shi an ya masa kyau to wannan ya karanta shari'a ke da kuma zai bada shari'a istihsan da malamai ke magana kamar su ahnaf ba wannan babun ne ba wai mu ke rin kawo bidu yi kawai sarrasa yace wai shi yaga abu ya masa kyau ba wannan babun ne ai suke cewa akwai istihsani ba istihsani da sai kawo wasu abubuwa yadda suke da alaka da abin da yana da asali a shari'a kamar wanda ne shiga bayi ya shiga ban daki sai aka ce masa ya ba da naira 100 minti goma kawai yayi sai wani ya zo shiga minti 30 shi ma aka ce ba da 100 naira 100 kaga inda za ka ga mu azine ne yan ƙwarya a ce shi wanda ya kai minti 30 dole kuɗin sa zai kai 100 kila to amma tunda an riga an san bukata ce da take shigo mutane ba za ka iya musu doka na lokaci ba sai da haka sai abin flat rate kawai a cikin shikenan duk wanda ya shiga kawai ko minti 5 ko minti 10 yayi ko awa daya yayi to gudu yana 100 kawai to kaga shikenan yanzu ai wannan shine istihsani wannan kaga yana da alaka da shari'ar manzo Allah to wannan ba shine abin da su wato ahlaf sai fadan istihsani ba istihsani su wanda yan bid'a na miki fama da su shine mutum yanzu kawo shari'a ya manzo Allah kishiya kuma an masa magana kuma ya ce wannan wato shi haka abin ya masa dadi kuma yana su neman ubangiji ya ba shi ladabi ya zo ya da ki kirji ya ce kuma sai Allah ta ba shi ladabi ya da ki cinyar sa da sunan bauta ana yi da an je wani gaba an je gaba sai a zo a yi wani da ki cinyar su ɗaya su biyu su uku ko wani abu a ce wannan ta ba wata sabuwar bauta ce kuma a ce wannan abu ma shi wa kyala mutane a haka to kaga ai sai dai in za mu haɗu kuma mu tuta mu addini in muka ce za mu haɗu a haka to kaga wani haɗin baki za mu yi ba addini muke ba kuma yanzu mun koma muna mutum ya kawai cine mun zama ƙungiyar siyasa kawai ai ba kowa shiru ai gomu ai kowa Allah yake cewa Allah ai wannan ba haka abun yake ba manzo Allah ba Allah za mu rasa ai kowa ba Allah yake cewa ba duka kafirin kai ta cewa Allah musulma amma suna musu shirka ubangiji kuma sai sako ya aiko manzo Allah ya yaki wannan shirkan da suke yi to shari'a musulunci dole akwai wannan wannan ababe da malamai ke magana so wannan ita ce ake kira wato bauta al-ibada ma'murun lillahi ta'ala abin da ubangiji ya saukar da ita al-ubudiyya kuma shine halin kaun al-abdi 'abdan lillahi ta'ala shine shi bawan ya zama a halin kasancewa ne bawa ne ga Allah ko dai ya zama bawa ga Allah a zabin sa shine wato ubudiyyatu ikhtiyari wa tawq ko kuma ya zama ala tilas wala ko yana so ko bai so haka dai tsinci kanshi a matsayin bawan ubangiji kuma ya mutu a bawan ubangiji kuma ubangiji ya tayar da shi a matsayin bawan sa wala ko yana so ko baya so dole haka dai zai tsinci kansa wanda ana kanta ubudiyyatu qahrin wa tsirari wato bautaka wacce take na rinjaye ubangiji ya riga ya rinjaye shi ba yanda iya to wannan shine abin da intaniya zai tattauna a wannan littafi za mu shiga cikin littafi kai tsaye gashi a yau sati biyu kenan da muka kelanta cewa zan fara wannan litafi Allah ta'ala bai sa ko da an kobi dai ko biyu an samu an dan aje mana a sallaci ba da dai mun san akwai abubuwa da dama ga sallah ga kuma da yin rayuwa yan watanni na sallan ƙara daurin basewa to amma dai muna dai wato ƙara tuna ba yan uwa cewa ana wato neman lahira kuma ta ƙara neman wani wata lahira kuma haka za a hada duka guda biyu in irin wannan abubuwa na rayuwa aka ce kowa zai zauna ba zai kula a tsaya ba to kaga a taba koyo ran ma zai ce to tunda yanzu yayi da ya rikintice mu bari mu zauna sai mu samu dan faraga lokacin sai mu zama koyar kaga ba za a yi haka ba a dole a zo a lokacin ana cikin halin kuma ake zuwa karanta haka ana so ko ba a so ana jin daɗi ko ba a jin daɗi wannan yana daga cikin al'ada wanda za ku ga ɗaliban ilimi da suke wajen Kano suna yawan istifsari da istifsari akan ɗaliban ilimi na Kano ko mahalarta neman wurin wa'azi za ka ga wato sau a wajeje musamman mai mudi a wajen mu Kaduna daga lokacin da ka ce littafi kawai za a sa kama da ɗan sati ɗayan nan to kana dawowa za a kowa ya yi taji har wanda bai ijan baki shi ya riga yana bauta ma ubangiji sai ya nuna to amma sai ka ga ku a wannan manzo babakin Allah sai ya ga gashi an cika amma kaga Kano ya sun fuko ina cika kuma za ka ga ana cika amma kuma sai ka ga an cika sai ka ga ai wa'anda suke ganin ma su ɗaliban ilimi suna tafiya ɗaliban ilimi ne to kawai sai da sha zanna baka su sa babban riga su zo waye sai su zo kawai suna jajjara kafada kana karatu wai yana jada kai yana cewa wai yana rikewa ya za ka ci zaka rike karatu ka rike shi ake rinka shi ake fa in ba ka rinka mutu da kai ta bika saurara ana faɗa kana takaidin fa'idoji da ba wai ji yake cewa shi dai ya gama hada cewa duk ka gama gaya masa ka tuna masa kuma ka san kuma ka riga ka san cewa wani abu da kake faɗa yana bukatar shi ba ya ji ya duba a lokacin da ka zo za ka karanta da kai za ka karanta da kanka sai kaga kuma abu ya kubuce maka da dama so muna fatan da da kai ba wannan namu ba wannan da yake karantawa kadai ba na san akwai tafin professor Musa Iguda da sauran da mai da ake yi an gama ko za a ƙara daura wasu to muna ƙara roƙo cewa Allah mu ta da mu su iyayen mu na wannan masallaci ba abuwa su ma yake su hatta muna da masallaci ma ai wannan babban aiki ne muka ba saboda haka mutane dai mahalata mu ne da mu kokari mu sai wadannan tafai a haji al'umma kuma su karanta in kuma an karanta su ko masu gada masallaci a kula kwarai daga sai da masu dauke dauke ina galibi zai ga an aje kuma sai ga an ce an nemi daya biyu ba gani ba Allah ya kyau za mu shiga tafi kai tsaye ibn taymiya yace innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد سئل شيخ الاسلام وعلم الاعلام ناصر السنه وقامع البدعه احمد ابن عبد الحليم ابن تيميه عن قوله عز وجل يا ايها الناس اعبدوا ربكم فما العباده وما فروعها وهل مجموع الدين داخل فيها ام لا وما حقيقه العبوديه وهل هي اعلى المقامات في الدنيا والاخره ام فوقها شيء من المقامات وليبسط لنا القول في ذلك ثم يتي فاجاب رحمه الله تعالى العباده هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الباطنه والظاهره فالصلاه والزكاه والصيام والحج وصدق الحديث واداء الامانه وبر الوالدين وصله الارحام والوفاء بالعهود والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والاحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الادميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءه وامثال ذلك من العباده وكذلك حب الله ورسوله وخشيه الله والانابه اليه واخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وامثال ذلك هي من العباده لله ابن تيميه كده يا فارا abinda aka fada bayan yayi takarin yayi wato gabatarwansa wannan shi ne abinda wanda muka saba fada cewa dukan godiya da kirai shi tabbata ga Allah nahmaduhu wa nasta'inuhu kuma muna neman taimakonsa muna neman gafararsa wa na'udhu billahi min shururi anfusina kuma muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunan mu da kuma wato munanan aikace-aikacen mu da muke aikatawa duk wanda Allah ya kire babu mai shirye da shi duk wanda ya batar ba mai fitar da shi kuma ina shaidawa babu ambata da gaskiya sai Allah shi daya bai da abokin tarayya kuma na shaida cewa ko ina shaidawa cewa annabi Muhammadu bawa sane manzon sa wannan Ibn Taymiyyah yana daga cikin malamai wanda suka yada wannan sunna ta bude littafin shi wannan irin kutuba din da suka ta bude wannan kutuba kamar da aka sani ana kira kutubatul haja bazala ya tabbata a cikin hadisi cewa dai yayin da yake son ya bude wato maganar sa ko wa'azi zai yi ko aure ne ko meye shi yakan bude da kutubatul haja Sheikh Al-Albani yana cewa a cikin malamai wanda ya sani cewa ya raya wannan sunna babu kamar Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah da al-tafassa galiban al'amari za ka zai bude to wannan ba ya kan zo da galibi wasu kuduba musane ba ya kan zo da kuduba ne da tsayin wannan tamazan Allah da ya saba yana bude manganin sa da shi Sheikh Al-Albani da kutubatul haja da yayi shi da taru hadisan baki daya ya hada sai waje guda ya bari shi da malikai so shine za ku ga yanzu kusan din masu wa'azi suna budewa da su da shi Ibn Taymiyyah ya raya daga kuma Sheikh Al-Albani zai fara rayawa Allah ta'ala ya raya su kamar da suka raya sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce amma ba'du bayan wannan faqadasu ila shaykhul islam wa alamud din an tambayi shaykhul musulunci wala shaykhul islam ya zama kamar wani taki ne da ake yi ma Ibn Taymiyyah ba wani kudi ne aka yi ma wannan taki ba galibi ajabawa suka fara kawo wannan taki da suke zuwa da shi turkawa da sauransu a ce nasirud din taqiyud din bayan kuma an gama sai shaykhul islam da sauransu sun ka kawo galibi saboda irin taifin su ne suke zuwa da su dan dai su nuna muku cewa su suna rike da addini amma daga baya kuma sai zama ana an yi tajawuzi annan fara da daga baya ana ba malamai irin wannan na kubba za ku ga akwai masu tattaunawa da Ibn Taymiyyah suna ganin ma dan me za a ce mu shaykhul islam shaykhul islam abinda ake magana shaykhul islam shine malamin musulunci malamin musulunci ba ana magana wai wani malami ne wanda musulunci wanda shi yake zuwa ya koya ba domin wani har ya rubuta yana cewa duk wanda ke shaykhul islam ma to ya kafirta ya zama kafiri ko kuma ya zama kaza Ibn Hajar al-Asqalani yana da maganganu da yayi wajen ba da kariya ga cewa Ibn Taymiyyah mutum shi Ibn Taymiyyah shaykhul islam ba matsala bane kuma malamai dama sun ci gaba da ce masa saboda shi shaykhul islam ne bi haqqi malami ne na musulunci daga cikin malaman musulunci in ma ce masa shaykhul islam nan babu ne bi in dai da wannan ma'anar ce ana da malami daga cikin malamin musulunci in kuma aka ce mu shaykhul islam ana magana cewa malami ne wanda musulunci ke komawa zuwa wajen sa wace ya sa musulunci sanfi sannan ba zo ai ba haka bane in kuma wanda kuma ya faɗa da Taymiyyah irin wannan shaykhul islam da wannan ma'anar to kaga bai dace ba ana kuma iya hana shi ma ko a mishi razani a ce wannan abu da yazo da shi yazo da bid'a wannan shine abin da yake akwai a nan yace wa alamul a'lam al'alam alamul a'lam kaman kace zarra a cikin malamai ko wanda yake fice a cikin malamai wanda shi a cikin malamai ke kuma shi in aka zo zai zama suwan ɗaliban sa ne shi ne malami shine alamul a'lam al'alam kamar wani alama ce ko kuma wani dutse da ka ga wannan dutsen za ka ga ya fita a cikin ruwan shi yayi sama sosai to wannan shi da ake cewa malamai a ce su a'lam shi kuma wanda yake a cikin su ya zama zarra ta ce mishi alamul a'lam nasir sunna ne ke nuka sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qami'ul bid'a kuma me buduma me kokko be bid'a wannan in kai biya bane fadi wadannan abubuwan ba ka kuma kamar yadda kuka sani wannan marubuta ne tunda galibi kamar yadda kuka sani fatoyi ne muka fada muka ce ake neman Ibn Taymiyyah da yayi to wani lokaci idan akwai dalibai sai su rubuta sai cipta wani lokaci kuma babu dalibai sai ya rubuta zai rubuta alshi ala ba bai mushi ma iya wato buɗe rubutu da kyau haka ba shi dai yana da sauran rubutu ne amma dai ubangiji bai mushi irin rubutu irin su az-zahabi irin su al-mizzi ba kana ka rubutun sa ba wani lokaci suka ci kuɗi ba sai ai daga sai ake gane ba saboda sauri da yake son yayi sauya ba su to shi masu rubutu suka zo galibi tunda malamin su ne za su yi wasu abubuwa haka na yabo za ka ga wani za su ba da rahoto akan daga cikin malaman mu in sun faɗa wasu maganganu in za su rubuta ne su ba sai su yi wasu take tukunan na musamman shi wannan malamin ba shi ce a musu wannan ba shi ma gari yayi wataƙila amma shi mai rubutun yanzu dole zai faɗi wasu maganganu da yake jin cewa yaddansa da yayi da cewa malamin na malamin Allah ne da kuma irin gudunmuwar da yake bayarwa zai faɗi wannan yabo a kansa wannan kuma babu laifi ga ɗalibi ya yi ma malamin sa yabo wannan babu laifi wannan abu ne wanda yake sananne kuma duk abin da aka faɗa gami da Ibn Taymiyyah gari ya dace in ka ce mishi alamul a'lam eh to dan dake a cikin malamai shi fice ne shi wato fitakau ne kware da gaske yayi zarra in kuma ka ce masa nasirin sunna eh lalle ku ya tafi sunna manzo Allah
sallallahu alaihi wasallam in kace qari'ul bid'ah kamar guduma mai fuka bid'a to lalle ka duk wanda ga ya tsali ibnu taymiya kaga ya shela targima da shi to wannan alama ne alama ce cewa wannan bawo Allah kafir gubin dan bid'a ne Allah ta'ala ya sanya mihna wato ya sanya jarabawa a sanka sunna ko a sanka bid'a da kana san ibnu taymiya ko ba ka san shi kamar yanda imam ya sanya jarabawa kana san imam Muhammad ko ba ka san shi wannan ubangiji haka haka yake ba da falalar shi ga wanda ya ga dama sai ka dole kaga shi da daren an ana magana ita biya zaka ga yawan dan wasu kai kai da zuciyarsa wannan alama ce cewa ko sunna yake to akwai dan musulmi da biya tare da shi akwai sa abuwa din ba ka mai yanda zaka ki waliyin ubangiji wanda yace yana san Allah kuma addinin Allah aiki me ne zaka tsane shi me maka zaka samu in abu zahaba ne to ya ita biya zai ya bada fatawa tsabanin mazhabarsa sai ji baya san shi kuma alama da wato sunna bid'a ne to ya ce sai sunna to wanda yake sunna ko da ma dole zaka samu ko a yanzu babu ma da mukai ibnu taymiyyah ba mu yanzu wato in a hancin takalmisa ma in a ilimi ne ba mu isa ma mu ce hancin takalmisa za a raba mu da wannan takalmin nasa ba a wasu za su suna adawa da mu saboda mun ce sunna balle kuma shi mutum irin sa wanda wato alƙalamin sa yake wato kusan gudana yake ma baki da yana wato kokarin yaki da bid'a din yana tabbatar da sunna yace ahad sunansa ahmad ibn abd al-halim ibn taymiyyah an tambaye shi an kauli akan fadan Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum ya ku mutane ku bauta ma Allah ku bauta ma ubangijinku sai aka ce ma ibn taymiyyah ta kamar ibadatu ne ce bauta wa ma furu'uha ko me yara san bauta wa hal majmu'u ad-din dakhilu fiha am la shin addini duka ya shiga cikin bauta ko me shiga ba ko ba bauta daban addini daban wa ma haqiqatu al-ubudiyyah ko me haqiqanin bawaye zama shine bautan Allah ne wa hal hiya a'la al-maqamat fi ad-dunya wal akhirah shin bautan ko kuma bawaye zama ya ci gaba da zama bawa ne na ubangiji wannan ita ce mafi kololuwan maqami da zai samu tsakanin shi da ubangiji an fauka hashe ummul maqamat ko kuma sama da wannan maqama akwai wasu maqamoyi da ake zuwa akai kamar mutum yace shi yanzu yana aiki da batini ne baya aiki da shari'a shi da yare na sallah yanzu ya riga ya kai mataki da zai daina ibada wannan da aka so ake wannan tambaya an kai wannan mataki wannan ce shi da ibada ba ake ai sallah wato wannan rusul awam ne a wannan wasu shari'o'i da aka da ku ne amawa aka sa muku saboda a kokarin rike hankalinku amma ni yanzu na riga na kai nayi musuli shikenan zan ci gaba kaga su a wajen waɗannan mutane su suna cewa akwai wani mukami sama da bauta akwai mukamin wani mukami da bawa shi yake sama da bauta shi in kai ya kuma shi zai bayani cewa babu wata mukami babu wani mukami da mutum zai kai cewa shi ya fita daga bautan ubangiji babu wannan mukami to shine in taymiya ya fara fa ajaba rahimahullahu ta'ala sai in taymiya yanzu ne fara magana shi sai ya bada amsa sai yace al-ibada hiya sunan jami'in li kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mal adh-dhahira wal al-batina wa adh-dhahira wala aka intabi ya fada kaga wasu sun kawo kuma suna fara kawo adh-dhahira wal batina shi da ya cewa al-batina wa adh-dhahira kuma fadan haka dai shi kansa akwai lafifa kware da gaske yace al-ibada in aka ce bauta ita ce duk wani suna da ya taro abinda ubangiji yake so ya yarda da shi kaga wannan bauta in ka fahimci bambanci da muka faɗa kana al-ibada da al-ubudiyya to zaka fitina in taymiya ke magana na in taymiya yana magana ibada bi ma'ana ma'murullahi ta'ala abinda ubangiji ya bada umarni ba wai shi ba wai ya zama halin kasancewar sa ya dauki ibada yana bautan Allah da ibadar ba yanzu ban wannan ubudiyya kenan yanzu in taymiya da fara magana kan ibada ne su an daure ibada din bai ce ita saboda haka in ka farce mai ce ibadan to ko baka bauta mu Allah sai da ibada to sai abin da ubangiji sharanta ke da saraka ba zai yi ka kawo abubuwa ba wannan kan da kake yi ana yace huwa sunan jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu shine suna da tarar duk abin da ubangiji ya yi yake so ya yarda da shi min al aqwali la daga wato abin da ba yake fada zan tuka na baki wal a'mal da kuma aikace aikace al batina wanda suke ciki wa zahiri da kuma aikace aikace da suke waje a zahiri ake ganin su ana yin taymiya kaga sai fara kamar yadda na faɗa da ta'arifi na wato ibada ibada ita kanta wato ma'anar ibada kamar yadda nace ita ce ma'amurun Allah abin da ubangiji shi kansa ya bada umarni wannan wasu daga cikin malamai zaka ga suna kiran wannan ta'arifi na ibnu taymiya da cewa ta'arifi ibada tafsiliya wato yin daki daki a ce a kiddiga kowanne a ce wannan bauta ne ko ba bauta ba to in kana so a fillah kasan kaza bauta ne kaza ba bauta ba sai dai kaje da intermiya wannan ta'rifin da yayi wannan ita malamai suka dauka dan za mu ce ma hiya al-ibada wato bi ma'ana at-tafsili to wannan sai da kawo ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mal al-batina wa zahir wannan shi abin da shi ana intermiya yake fada amma akwai al-ubudiyya kamar da na fada al-ubudiyya ita kuma shine wato bawa a same shi a aikin sa shi baki daya akan kin kansa baki daya an samu kololuwan kaskantuwa da risina gaban ubangiji ya kaskanta ya risina gaban ubangiji saboda kololuwan soyayya da yake ma ubangiji saboda kololuwan girmama shi da yake yi wannan shine wato zayatul khudu'i wat tadalluli lillahi ta'ala hubban wa ta'ziman wannan shine ubudiyya wajen malamai wannan kuma ita ce an gida al-ibada bi ma'ana al-ab ibada da ma'ananta gamamme wato abin da na aikin bawa nake ce bauta abin da na aikin bawa to wannan ita ce al-ubudiyya to duk wayan duk anan in tafi abin da yake magana duk wata bauta da zaka yi duk wani bauta da zaka yi abin da ka na bawa to ba zaka yi maka amfani ba sai idan ka dauki ibadan da ubangiji ya saukar ya ce yana son ta yaje ita ka zaba ka raba da ita to sannan ubudiyyan da kake yi amfani ba za ki amfani ba sai idan ka dauki ibada ma'amurin ladan idan bawa ya ce zai yi ubudiyya ne bi ma'amuri hawahu to ba zai zama ibada ba kuma shi da ubudiyya yake ba yana yin ubudiyya na zuciyarsa ne amma idan ya dauki yace zai bautar da kansa da ne da abin da ubangiji ya bada umarni saukar to yanzu yana yin ibada ce wacce take ubangiji ya yarda da ita kuma a ran da yake yin bauta wanda ubangiji ya bashi lada akai a ran za ka fahimci tun daga nan babu wani makami wanda yake ya zarce makami na mutaka ba wani makami da ko annabawan mu ko mala'iku mu ko bawa ne shi balle wani wali da zai ce shi wato ya isan masa yana da wani yalwa da zai iya fita daga shari'a Allah ta'ala zai iya fita daga mutan ubangiji wanda bai isa ba saboda in dai ka fahimci abin da Ibn Taymiyyah ya faɗa a nan cewa bauta ita ce wato shi ne wato ka suna da tsoro abin da Allah yake so ya yarda da shi to ka gaya min jinsin abin da ubangiji yake so ya yarda da shi zai kare ne ba zai kare ba saboda haka da ka gama wannan bauta za ka shiga wata bauta ne da ka gama wannan bauta za ka shiga wani bauta saboda haka wani abu ne da wannan wanda ba zai kare ba to sai dai shi ubudiyya bawa ya ce zai bautar da kansa ga ubangiji ana iya samu ya zama yana bautar da kansa ne ga ubangiji a zaɓinsa a raɗin kansa saboda soyayya da ya cika zuciyarsa saboda ji da yake cewa ubangiji nan shi ne ya gafarta ni da can bari ba kowa ne ba ya halice ni shi ke bani iska shi ke bani kaza kuma ma saboda tsabar gata ubangiji ya aiko mun manzon Allah saboda tsabar gata ya aiko tare da shi akwai Qur'ani saboda tsabar gata ya ba mu yanda za mu gudanar da rayuwar mu da mutakewar mu cinikayyar mu kaza kaza to ni dai shi zan bauta ba wannan yana kiran kai ubudiyyatu qaw'in waqtiya bautantaka wanda ka zaba kace kai kai ka hakura ka ba ubangiji to wannan ita ce ake so kuma to ita kuma akwai kuma bauta wanda take ita kuma ubudiyyatu iqrarin wa qarin wa qasrin wanda shi ba yanda iya yana so ko baya so dole sai ya bauta ma Allah shine wato abin da ubangiji ya bauta ma Allah a matsayin shi kai ya halice shi ne kuma haka ubangiji ya kaza mishi da yin tsarin rayuwarsa akwai abin da ubangiji ka san ba za ka iya fita daga tsarin da ya wato ya shata maka ba tun daga yanayin numfashinka baka isa ka ce ba za ka daina shakan numfashinka da firgar ba baka isa ba to wannan ita kanta bauta ce ita kanta bauta ce saboda ai baka fita wajen abin da ubangiji yake son ka rayu da irin wannan tsarin ba baka fita ba ba fita da wannan nufafin ba idan ka ci abinci akwai lokacin da zai zo ya fita baka isa idan lokacin fitar da yayi ka ci kai ba za ka je ka fita da shi ba arzikinka da ubangiji ke koro maka ba kai saka ce ba za ka yi amfani da shi ba to wannan ana kiranta ubudiyyatu qahrin wa qiran wannan shine kuma ubangiji a can aya yake faɗa cewa in kullu man fi samawati wal ardi illa ata rahmani abda babu wani wanda yake cikin samai da kasai ba ce za ka same shi ya zakke ma ubangiji ne amfinsa na ba'a to amma wannan irin bauta wannan bauta ce da malamai ke cewa ta wato iqrarin wa qahrin saboda ubangiji ya rinjaye ka ne ba da ka iya da shi ubangiji haka ya sanya ka dole ka rayu a haka ubangiji yayi ka baka da fifike in ka ce ko za ka fifike ka je ka hausa baka isa ba nizamin ka kai dai anan kake shi kuma wanda yake da fifike shi ubangiji sai yake tsallaka kana kallon sa ba da kiyaya to wannan shine wato to amma a shi ubangiji bautan da yake san a masa shi wanda yake bautan Allah ala tilas irin wannan bauta da muke da wanda yake tsara rayuwar mu ce mu san bauta ba wanda ake kira ubudiyatu qarin wa qirat to su ana kiran su mu'abbaduna wanda ubangiji ya bautar da su suna so ko ba fa su shine mu'abbaduna shi kuma wanda ya zaba bayan shi da makarsa mu'abbad dai an bautar da shi aka da wadannan abubuwan na rububiyyar ubangiji sai kuma aka bautar da shi wajen shi yana san Allah yana girmama shi yana san sa ya saka mushi da ayoyi ya saka mushi da ya aika mushi manzon Allah ta haka shi zai bauta ma azabin sa to wannan shi ko ana kiran su al-abiduna to su kuma abin da ake so shine kai bawa ka zama cikin wato mu'abbadun abidun ba mu'abbadun kadai ba kalama ayin bawa wanda ubangiji yake bautar ubangiji da zabin sa da soyayyar sa da girman ba ubangiji sa da yake ba amrin an masa tilas ba ban isa in fita ba wanda wannan galibi zaka ga wannan shi yake hada mutane da gindimu in ka duba tauhidi da kan da ake kakkara a wannan kasa zaka ga wato ana kaje tauhidi ne wajen tauhidi na wato ta'abidi ba tauhidi na ibada ba wato in ka zo ka ce ubangiji shi ne ya halice ni babu wani sarki sai Allah shi wa ya halice ka Allah wa yake maka abinci Allah wa yake maka ruwa sama Allah yake saka maka ruwa sama kai da kana fadan wani abin da bai saba fita bane kai kaka ce ba wani ke maka ai maka isa ba wannan nahnu mu'abbaduna bi iqrari hadhihi al-ashiya ubangiji ya musu da mu tabbatar da inda abuwa muna so kuma mu sai mun tabbata sai haka idan ka dade ka wato kai kwa 100 ko shi ta 100 kana tabbatar da tauhidin kai da malaban ku muke fada ai da kawo baka ce kai kuma ba kawo tauhidi ba tauhidin da ake son ka kawo shine ka kawo tauhidin da za a ce to yanzu bayan wannan abin da ubangiji ya mun to kuma bari in gode ma alkhairi da ya mun da mun a rayuwata tun ka baya halice ne bayan da baya ya halice ne shine duk ga ina baki da yanzu na zama na Allah to yanzu kuma kana bautan ubangiji kuma bauta ne na zabi da kuma wato bi sai ka zama al'abidu kenan da shi ko abinda ubangiji yake so ka zama bawan Allah al'abidu karka zama bawan Allah al-mu'abbad wanda kuma suke bauta ma Allah amdin su na mu'abbaduna amiduna to wannan su ne wato ma'abuta bautan ubangiji na gaskiya kuma su ne waliyansa su ne kuma katatunsa tabbas wanda kuma suke bauta ma Allah kawai da ubangiji shi halice shi to wanda ba kowa yana yi ba wannan har kun wani kafin da ka sani ba yana yi sai dai zai mu Allah ta kafaranci amma bai sai ka ba ibn taymiya yake cewa العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. يصير شيء دنج أبدا أوجد يكي سو يجد شيء. إذا سكن دنج زن تكاد أكيد فلا أبو أي كتاب أي كتاب. زن شيء إذا متين كي فلا شيء أبو زن شيء نفكي فلا أهار شيء. زن شيء دماغ فلا أهار شيء كتاب كتاب سبحان الله. ونا عبادة كنا. الله أكبر ونا عبادة كنا. الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر والله الحمد ما دام لو متكف متفدا با دا با اما فارا فدا كان لوقت الحجه يا شيخا wannan amma na kiranta mutlaqa da kuma azo bayan an wato sallah tayi za a yi muqayyada ayyam tashrik na kida wanda ake bayan sallah wanda haka ubangiji ya mutu da mu a magance muna fada to duk to me yasa muke yi saboda ubangiji ya shirya cewa yana son wani abu ya yarda da shi wannan zikiri da muke yi ubangiji yana so ya yarda da shi a wurin wa muka ji a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan da abin ya lambota kenan shine wato ya zama bauta ya zama al-ibada sai kuma al-amal al-amal in kun yace akwai al-amal zabila ai ka sai ka ce da suke ciki abin da yake magana suke ciki shine wato aikin zuciya abin da yake cikin zuciya kamar san Allah kamar tsoron sa wannan kaga wato shine aikace-aikace da zuciya ke yi haka kuma al-a'mal adh-dhahira sunu amal jawarih ai kace kace na gabbai wanda idan bawa yayi su kamar sallah azumi da ake ganin su gafi yana yin su a aikace da haji to wannan sunu aikace-aikace na gabbai to wannan duka in ka da in tafiya ko yayi tabbatar da wani abu anan wanda ahli sunna duka suka ijma'i akan shi shine imani qawli ne da amal imani maganan baki ne aikin zuciya da kuma aikin gabbai saboda ka ba ka da dama ka ce kai imanin ka a zuciya a takawa hauna kuma a same ka kai dan barisa ne da an yi magana kace takawa hauna a'a to me imani kenan to sai a ga maka hadisi Allah ya masu ai da takawan hauna din to da ko Allah shi ba hauna din cikin ka ai ne ma hauna a ƙarshe tsakanin wato ranka dake wato sasannin ka to shi ma da an gari a hannunka da an gari a bakin ka da an gari a kafarka haka ba za ka faɗa da baka ce takawa ha guda kuma ka ce kai takawa a zuciya kai kaga ba zai yi ba to shi da Ibn Taymiya ya tabbatar da abin da Ahlus Sunna duka suka imani wajen tabbatar da shi wajen cewa duk aiki duk imani to kauli ne da amal aiki ne magana ne kuma aikin zuciya ne kuma aikin gabbai ne wannan shi ne abin da aka rawaito daga Imam Malik Imam Ahmad yana rawaitowa daga wajensa daga Suraij ibn Nu'man daga kuma Nafi' as-Sa'iq daga Malik ibn Anas yana cewa al-imanu qawlu wa amal al-imanu qawlu wa amal wannan magana ce ta Ahlus Sunna wanda duka ga ya saba wannan babu to ba ya fita daga cikin sunna Ibn Taymiya yace li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda duk abinda ubangiji yake so yayi da shi shine ibada Allah Ibn Taymiya ya faɗi mana wato azabi ya faɗi mana kasan ma'awuni wanda za mu fahimci mecece bauta wanda abin abar yabo mecece bauta wacce kuma ba abar yabo ba abu abar kushi duk bautan da ubangiji yake so yayi da ita to ita ce abin yabo kuma ita ce ubangiji ya bada izini a yi ta duk bautan da ubangiji bai bada izini a yi ta ba to ita ce wato bauta wacce take abar kushi wanda kuma ubangiji baya san a yi kuma idan aka yi ma za a samu alaji to ta yaya ubangiji ke bada izini ta yaya muke gane ubangiji yana san wannan bauta ta tunaninmu koko a'a akwai wasu ma'aunai da ake bi akwai ma'aunai da ake bi yanda za mu gane cewa Allah ta'ala yana san ibada kaza ya yarda da ita shi na farko a samu ya kararanta haka a cikin Qur'ani ko Sunna ya faɗa cikin Qur'ani take cewa ku je ku riƙa yin kaza ku je ku riƙa sallah ku ba da zakka ku ce ku ta mu iyaye wannan kaga a karara Allah ta'ala ya faɗa ko kuma mu samu magana ya faɗa tunda shi manzo Allah kuma yuballighu anillah yana isarwa ne a madadin ubangiji sada sako ubangiji ke isarwa shi ma kamar Allah ya faɗa ne wannan shine wato bauta wanda ake sanin ubangiji ya bada izini a nasance a karara ubangiji ya faɗa ko kuma abin da yake tushe ne ubangiji kamar da shi yayi a sanar da su shi amma bai faɗa billahi ba ya faɗa a dukkan ne yayi tushe da yayi tushe ne duk wani ne shi da yake kuma wannan tushen to kamar nayi izini ne kamar nayi izini ne idan misali mu dauke kamar abin da manzo Allah ya faɗi ko Allah ta'ala ya faɗa karara a Qur'ani ko a Sunna cewa yana son abu ko kuje ku yi da abin da Allah ta'ala ya ce kuje ku yi kamar ya ce ina son shi ne na da shi to kamar sallah kamar zakka kamar azumi zaka ga ubangiji ya faɗa karara cewa a je a yi su fa salli li rabbika wal haq kai ba ubangiji ka kai sallah kuma ka je ka yanka kaga ya yanda bane cewa da sallah da yanka abin da Allah yake so yayi da shi sai dai mai ibada kenan wannan shi abin da yake mai magana da kullu ma yuhibbu Allah wa yarda to amma wannan kaga ubangiji ya faɗa da karara to wannan sanan ne ake sanin cewa ubangiji yana son kaza kuma kaza yana mai ibada na farko kenan na biyu kuma da ake sanin haka shine ubangiji ya zama kamar da she yayi ko a Qur'ani ko a Sunna ya faɗa mana turke wato kamar wani tushe da yayi sai ce duk abin da yake ya dace da wannan tushen ba tare da na faɗa muku fillafillan ya za ku yi shi ba to ku dai shi ma ina so ina da shi kamar me kamar wato kamar sada zumunta sada zumunta zaka ga ubangiji ya faɗa fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqti'u arhamakum ya faɗa sada zumunta amma ya zai sada zumunta bai faɗa ba dan ya bar abu a sake akwai sada zumunta sa da kuɗi zai yi akwai sada zumunta sa da kafa zai yi akwai sada zumunta sa da magana da kyakkyawa zai yi akwai sada zumunta sa tsakanin su da shi da masoyin da zama ba za su iya zuwa ba saboda kasan ta bambanta amma sai dai addu'a da fata da mai fata da annabi wannan shi ne amma kan kawai sai ya bar abu a sake amma kuma sai lalle ku sada zumunta a wata saboda haka mun faɗa da zamu cewa sada zumunta ibada ce saboda Allah ya faɗa to amma ya zan sada zumunta din shine duk abin da zai kawo dacewa da juna dan kon soyayya kaza da kaza mutukar hanyar nan babu ta'addanci babu wuce gwa da iri ya halaka to ne ya zama sadi da mutaka ko ubangiji yana san abin kuma ya gare shi wannan shine abin da ubangiji ya faɗa a ka'ida ya faɗa tushe ya kawo amma tafasilu na ya zani ubangiji ya kawo ba wannan ka'ida ya babu ana kiran waɗannan abubuwa al-masalih allati arsala shari'u hukma wato wasu masalahoyi ne ubangiji ya saka hukuncin su baki daya ubangiji ya faɗa cewa walla as'alukum ajran illa al-mawdata fil qurba yace kaje kace musu ni ba na neman komai ku bare a madallah dan wannan da'awa tawa kawai dai ku rike da munci da a shiga ga rike da munci abu ne ne kin amma ya faɗa cewa ya za'i ne rike da munci har yi fada ba saboda wannan wasu abubuwa ne da ya bar mana mu muje da abu da kin munci da auzan mu kike ne ya zama zunci muka tsare babu wato ta'addanci ko babu wato zalunci babu tagwa da idi to ne ya zama zunci auzan ubangiji Allah yana son wannan abun ya yarda da shi to wannan abubuwa ko dai wanda Allah ta'ala ya fada da sinsa ya za a yi shi yanayin sa da kuma yanayin sunfurin aikin kamar sallar azumi ko kuma wanda ya bar mana shi a sake amma ya fada mana tushen abu waɗannan duka sunan su ibada dukkan su kuma ubangiji yana ya yarda da su ya ce ayi kuma yana son su wannan shi ne ana interior ke mana in ka lura zaka ga wato abin interior yayi anan kenan da ya kawo ke fa salatu wa zakatu wa siyam kamar sallah da zakka da azumi da haji wannan duk ba tun daga farko zuwa karshe ba wani ya gane zani ba sai ce wasilul hadith da yin gaskiyar magana yin gaskiya ka gaskiya da wani sakakke gaskiya abubuwa ne da dama ake gane gaskiyanka gaskiya a magana gaskiyanka a aiki gaskiyanka a aiki in kai zaka aiki babu a waje gaskiyanka a Allah wannan ka gani abubuwa ne da dama ake gani a dawul amana bayan da amana shi ma bayan da amana ka gani abubuwa ne ba sai yawa wanda za ka ga su iya shigowa karkashin wannan bayan da amana amma bayan da amana Aisha mota ce ubangiji ya faɗa ayi a baya zabi ubangiji sai ya bar mu da waɗannan abubuwa wanda duka waɗannan abubuwa za ka iya cewa duk ubangiji ya yi izininsu ko dai nassan ko kuma ya faɗi ƙa'idarsu cewa ya yi izini mafhumin haka shine duk abin da ubangiji ko bai izini ba da kaga yana bai zama bauta ba kenan wannan sai mu dawo faɗan Allah ta'ala am lahum shuraka shara'u lahum min dini ma lam ya'zan bihi Allah suna da wasu ababen tarayya ne wanda suka tsago musu wasu abubuwa na addini wanda ubangiji bai izini ba a ce kaga ba a yin addini sai da izini ko dai in samu nasi karara da ya ce in yi abu ko kuma in samu shi wannan abin ya faɗo cikin wasu tussa daga cikin tussa da ubangiji ya daka a cikin qur'ani ko sunna ya ce to duk abin da zaku yi ya dace da waɗannan abubuwa in ya dace da ka'idojin to ya dace in bai dace da ka'idojin mutum shike ne za mu ce a bar wa mutum wannan ba zai zama ibada ba idan tayyibi ya sai fara magana akan abinda muke kira su ibadat yace ka salatu kaga sallah dai wa zakatu da zakka wa siyamu da azumi wal hajj da haji wa sirqul hadithi da kuma wato gaskiyar zance sai mu tsaya kan haji kaga sallah da zakka da azumi wannan ubangiji ya saukar da wasu aikace ne na musamman tun daga farko har ƙarshe a wani samfuri na musamman saboda ya bautar da mu muka bautu da wannan bautar da ya saukar mana shikenan sai mu ƙara samun soyayyar shi da yaddansa mu kuma wannan soyayyar ne cika zuciyar mu soyayyar shi to wanda kaga da su ne aka ubangiji ya mutar da mu shi ne intaniya ya fara kawo su can ka dai da mu malam bikin zaka bi suna kawo suna kai su al-ibadat wanda ziriya din ibada ne wanda kowa a san muka ce a dan ibada duka da ake yi ibada da duk baya yi wato kaga muna san mu ce akwai ibada cikin ibada akwai ibada cikin ibada ba muna magana ibada da fadai ba ana ba muna magana wasu aikace na musamman da ubangiji ya ce mu rika yi sobiyar mu rika yi sobiyar a shekara mu rika yin kaza waɗannan abubuwa su ne ake da su ibada da sai mutum ya fara kawo wata da ya zo gama wannan sai kuma wasilul hadithi da kuma gaskiyar magana wa adawul amana da bada amana wa bil walidain da kuma biyayya ga iyaye wasilatul arhami da kuma sadaqatul zumunta wal wafa'u bil ubudi da kuma in kai alƙawari ka cika wal amru bil ma'ruf da kuma umurni da kyakkyawa wallahi wa'adul munkar da kuma hayi da mura wal jihad lil kufari wal munafiqina da kuma ka zo kai jihadi dan wato ka yaki kafirai kai kuma yaƙi munafikai wajahidu bi jihadan kabira wal ihsan lil jari kuma ka kyautata ma makwabtanka wal yatim kuma ka kyautata ma wato marayu wal miskin kuma ka kyautata ma miskinai fakirai wa ibn sabil kuma ka kyautata ma wato yan tabarki matafiya kaga suna buƙatar wasu abubuwa ka kyautata musu wal mamluku min al adamiyyin wal bahai kuma ka kyautata ma waɗanda ka mallaka na daga wato sashin yan adam a matsayin bayinka ko kuma dabbobi da wato kan mallaka su ma da an ce a kyautata musu wadda wa'u da kuma addu'a ka daga hannu ka ce ubangiji yi min kaza ko kuma ka daga hannu ka yabi ubangiji ka ce subhanallahi walhamdulillahi subhanallahi alazim wa zikiru ko kuma zikirai da ake yi har zikirai wannan da kuje ga duk ibada ne wal qira'a da katun qur'ani wa amsal zalika da abin da ya kama da wannan min da ibada wannan duk suna cikin ibada kana yin tayyiya sai raba abin biyan da raba mu akwai bangaren ibada ziriya shine ce sallah zakka azumi haji sai kuma bangaren da ubangiji ya faɗa ya ce mu samar da wannan makasudin amma bai ga abin da zamu yi ba saboda ya bar abin a sake duk yayin da muka zo da wani abin da ya samar da wannan abin shi ke ne ya zama halal ya kuma zama Allah tala yana so ababun mai ababun abinda malamin kira kullu ma la yatimu alwajib illa bi huwa wajib wannan qaida ce usuliya qaida ce fiqhiya wannan wato duk abinda wajibi ba zai yi ba sai da shi da shi malamin wajibi zan yi gaskiyar magana wajibin ba zai yi ba sai rayuwar sa aikace aikace da zan nuna ni mai gaskiya ne in yi gaskiyar aikace ana gani to wannan dole sai nayi haka zan yi bada amana sai rayuwar sa aikace aikace za a gane amana ta dole sai nayi haka to wannan shine ubangiji ya bar mu da zakki da kiyaye zani kaga me zai ya ce mana kaza amana kaza amana kaza amana din me zai ya bar wannan ba a shi ne kawai ya ce mana mu rike amana sai dai kaga an dauki annabi su ɗan misalai haka daya biyu a cikin qur'ani ko sunna ga a buga muku misalai a matsayin cewa duk abin da yake da cikin wannan farfajiyar ya zama yana da ma'anar ibada kuma kuma yana da ma'anar lokon amana da wato kaza da kaza da kaza haka zalika dan jihadi a wannan jihadi zan kun allura a jihadi jihadi in kullu za ku ga ubangiji ya taba gana cewa mu jihadi amma bai gaya mana cewa wasu mikiyoyi ne za mu yi ba ko kasafari kawai za mu yi ko kuma kaza kawai sai ya ce mana wa aidin lahum masabatu min quwwa ku yi tattalin abinda kuka samu dama na ƙarfi wannan ƙarfin kuma abubuwa da yawa za su shiga ciki bindiga zai shiga nukiliya zai shiga drones zai shiga abin hawa zai shiga duk abin da ke da ƙarfi kaga bai faɗa mana cewa wato kaza ne kawai ƙarfi ba duk abin da ke ma'anar da ƙarfi domin jihadi to wannan shi ne ake kiran su abubuwa da shari'a ya saka shari'a ta saka bauta ne amma kuma su ƙa'idoji kai aka faɗa an faɗa abin a matsayin tushe a matsayin maƙasudi manufa in ka samar da manufan shi kenan wannan ka bauta ma ubangiji kuma ubangiji ya jira na abin yana son wannan abin saboda haka dai wato jima'i da ibada kafirke da yake daure bauta baki daya ko dai bauta bangaren wanda ubangiji ya faɗa karar ga yanda za a yi shi kamar bautan sallah da azumi ko kuma bautan da ya gaya mana ka'ida amma kuma tafsiri fillafilan ya zamu yi bar mana kayan mu waɗannan jima'i din su shine dai a samu cewa wannan bautan da kake Allah yana son wannan bautan kuma ya jira ita wannan shine jima'u al-ibadatayn shine mahabbatul lahi laha wa ridha duk wani bauta in za ka yi in dai ubangiji ya ce baya son wannan bautan ko kuma baka san cewa lallai ubangiji ya saukar da wani wahayi cewa ubangiji yana son wannan bautan ba ya yarda da wannan bautan to zubin da yake yi yana yin bauta ne wato a banza wannan ya daga cikin ubangiji abinda ubangiji ya faɗa cewa waqadi ma ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an mansura za su za mu je mu dirfafa duk wani aiki da suka yi da suke kira shi alkhairi mu ba alkhairi ne a wajen mu ba za mu ɗaya ita shi kamar ƙura wato saboda me saboda wato lokacin da suke ibada ba su yi ibada ne a fuskan da ubangiji yake so ya yarda da ita ba to wannan wani wato abu ne wanda ya kamata mu lura da shi kwarai da gaske mana yace waka zalika hubbullahi wa rasulihi haka zalika san Allah da manzon sa za ga haya za ta rigima a ce akwai makiya manzon Allah akwai kaza akwai kaza wani da ce shi sai shi ne mai san manzon Allah Muhammadawan gaskiya kuwa mutum ba wani Muhammadawan gaskiya zai ta husu ba wani husu ba to shi ma wannan bautan Allah ne shi ma san Allah da manzon shi ma bautan Allah ne in ka yarda bautan Allah ne to dole akwai kaidoji kuma duk abin da ke bautan Allah ne to wato Allah ka ce kamar yana son sai ya yarda da shi kenan cewa da kai Allah yana son bawa ya so shi yana son bawa ya so manzon Allah kamar ka ba da shaida ne cewa lalle manzon Allah ya faɗa lalle Allah ya faɗa a Qur'ani to dole kika kawo dalili ko kai ka kawo dalilin da yasa kake son Allah kai yarda da shi an fahimta sai ka kiwa wannan abin ya zama wuta wa khashyatu llahi da kuma ka jin tsoron ubangiji al-khashya ba wai kawai jin tsoro na al-khawfu ba al-khashya shine wato tsoro na wanda sai wanda ya san Allah sai ka riga ka fara dan shiga cikin malakuti na ubangiji ka ga alamun ubangiji fa lalle tabbas ka ga alamun girman sa to daga baya sai ka koma hanta kana kadawa duk kai wani abu to wani kira al-khashya ai kaga ko tsoron da wanda ya je san girman wato shugaba ba dai yake da wanda kawai shi ne cewa ake wani da kisa ba kawai yana tsoron shi a matsayin mafi a wanda ya san girman sa ai wannan tsoron sa ya fi zama ya tsoro ne yau to al-khashya shi ne ubangiji lafiya a Qur'ani yana cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama wanda ke tsoron ubangiji irin wannan tsoron girmamawa wanda ya san girman ubangiji su ne malamai da san Allah wanda ya san Allah shi ne kawai ke ubangiji wannan tsoron wanda kawai bai san Allah ba za a ga shi ba ruwan sa shi girma ɗansa kawai ke yi wal ilaba ilayhi da kuma komawa zuwa ga ubangiji a sababawa yana komawa zuwa ga ubangiji ya koma yana nemo ubangiji ya karbi tuban sa ya koma ubangiji ya tuba ubangiji ya karbi gabarin biyan bukatun sa wannan ana kiran shi al-inaba al-inaba to ashi kaga in ka koma ubangiji Allah yana sai gabawa ya koma gare shi to ashi kaga Allah yana son wannan abin kenan to wannan ita ma komawa zuwa ga Allah kuma ta zama ima ibada wa ikhlasu dini lahu da kuma tsantsanta ma Allah addini shi daya karta bauta ma wani sa wa ma amiru illa li ya'budu Allah mukhlishina lahu ad-din ubangiji yayi magana cewa ala lillahi dinul khalis addini tsantsana ubangiji ne dan haka tsantsanta ma Allah ta'ala addini to Allah ta'ala yana son wannan abu kuma ya yarda da shi tunda Allah yana son wannan abu ya yarda da shi to zai zama kuma mai ya zama ibada ya zama ibada da Allah ta'ala yake so wa sabr li hukmihi da kuma yin hakuri da hukuncin da ubangiji yayi kaddara da ya kaddaro maka wanda wajibi ne shi mutum yayi inda ya kaji cewa ko da ka ji maka san abin ko ka ji kama jika ya kama ka cuta ta kama ka ya dauke maka masoyinka sai ka ji cewa amma kuma wannan masoyin naka ya tafi ne an dauke shi ne da aikin wa da kaddaran ubangiji da haka to tunda dai masoyina ne kololuwa ya dauki wani masoyin nawa wanda yake kasa da shi a wajen soyayya to kaga ne sai in yi hakuri to wannan shi ne asabrul wajib to yin wannan hakurin da kai kuma tunda Allah dama ya ce ka yi hakuri kai hakuri ubangiji ya riga ya kirta maka ya hakuri kuma kai hakuri to Allah yana san bawan ya hakuri ke da kuma ya ji da hakurin to zama ta zama ibada Allah ne bada da amma da zama ibada to Allah ne bada da ke da in an yi ubangiji ne bada da wa shukrul lillahi shi da kuma wato gode wa ni'imomin sa gode wa ni'imomin sa shine duk wani abin da ubangiji ka sanya maka to kai kuma ka kalubalanci wannan ni'imar da ya maka da godiya godiya mara iyaka ka bauta masa shi daya kalama duk abin da za ka yi ina ka fito da marar ubangiji na za ka da marar ubangiji to wani shi ashukuru kaka da marar ashukuru zai ba shi kawai ake yi a shi ashukuru tunda an maka ni'ima ba dai an maka ba to wajibi ka gode godewa ko a magance ko a aikace ko a gudunce wanda dole a samu abin ka da bawa kana gode ma ubangiji war riba ji qaba'i kuma a samu ka yarda da hukunci da ubangiji ya maka ka yarda da hukunci da ubangiji ya maka akwai hukunci da ubangiji yake yi ko a babin rayuwa ko kuma a babin shari'a ya maka dadi ko baka dadi ba mata mata ba su tushiya a shari'a ko ubangiji ya shara da cewa akwai tushiya saboda haka idan sun juya abin zuwa lamarin ubangiji amma dai ubangiji da ya shara ta tushiya saboda wata kiba to dole su so tushiya saboda ubangiji ya ce a tushiya amma bai ban bace su ba wajen ne su so tushiya ba ita ba su so tushiya ba amma dai idan su juya a matsayin shari'an ta cewa a tushiya aka ubangiji ya ce a yi to dole mata cikan yi ba wace kai dole ne ba wannan wato wujuba dole ne sun so shari'ar kishiya saboda Allah ya shari'a a kishiya amma su sai suna san kishiya wala ba dole ne ba su ce wai sai a musu kishiya ko su ce wai abu ke zama ta ce ina san ta wannan kuma wannan sai ayi gyara amma dai tunda ubangiji ya ce a kishiya din to dole a matsayin wannan cewa a kishiyan dokan ubangiji ne to dole kuma mu so dokan ubangiji to dole bai zai dokan kuma to wannan shine abin da malamai ke magana wannan a babu ubangiji wanda ke bijar kifo ya fahimci musulunci ba in ba fa wani doka ko a shari'a ko a rayuwa da Allah ta'ala ya yi kawai bawa ya kawai ya yi wasu mazmurai ce shi bai yadda ba to yana bai za ka fahimci musulunci wannan shi ya dan gwara a fahimci haka yanzu da misali za ka ga mutum yana son giya shi Allah ya yi yana son giya to ko yana son giya shi saboda yana son da ya dandana to dole kuma ya ji cewa baya son giya a janibin ubangiji ya haramta idan ya cewa ha a wajen janibin ubangiji da ya haramta ya ce a wani an tina samun ne kawai shi a ta ruwa ba zai yi bane ya fita musulunci ya fita musulunci wannan kuma magana mafi inganci in dai izgilinci ke ubangiji ya yi da ya sani ko bai sani ba wannan ba a bukatar wani uzurin sa kawai abu da ake nema a sani ya san da ubangiji yake ko bai sani ba in ya san da ubangiji yake cewa wannan laifin yana babban laifi ne ko karamin laifi to kawai mutlaki yayi wannan laifin kawai ya san musulunci ba a neman uzurin sa ya danci abin da malamai suke cewa wargi sa gaske ne gaske sa gaske ne ba a fara irin wannan abubuwa wa tawakkul alaihi da kuma wato mutum ya dangara wa tawakkul alaihi kuma wato da kuma dangana dogaran zuciya ladabi dogara tawakkali ana magana tawakkali ba ana magana wani mutum ya zama ya dan dogara cikin sa ba ana magana zuciyar ka ta rataye da ubangiji a wayan samu da komai saboda ka tawakkali ake zuciya ne ba ake gabai ne ba kira ka tawakkal a Qur'ani ba idan da an ce kace na dogara da Allah da manzon sa babu saboda ka ai zartar da abu ba ya hannun manzon Allah zaka ji da lafazin al-hasb da lafazin at-tawakkul sai a ce tawakkal ai tawakkali ga ubangiji amma ba a cewa ai tawakkali ga manzon Allah ba a faɗa wannan magana ba a faɗa haka maganar wato al-hasb ke ko kifaya hasbuna Allah wa ni'mal wakeel zaka ji ba a cewa hasbuna Allah wa rasuluhu ba a faɗa haka ba za ka taka ba sai an ce ubangiji kadai saboda me saboda wato kamar nan kana nuna zuciyarka ta tara kai ne wajen abin ya samu ko kai ya samu cewa kai ka dogara da ubangiji kawai to kuma wannan aikin wani ne aikin ubangiji ne sabar da abu wannan aiki ne na ubangiji saboda shi ne mahalicin komai kuma war rajau li rahmati da kuma wato fata ga rahmarsa ka dinga fatan rahmar da ubangiji yake da ita to wannan ita kai da tunda ubangiji ya ce ku fatan rahmata sai zuwa nan kaga shi ma ya zama abin da ubangiji yake so ya yi da shi har ma ya yi musu daga cikin annabawan Allah inna bukari shari'una kullu khayrati yad'una na ragaban wa rahma ka to kaga ake suna fatan wato rahama sai ce yanzu da rahmatahu suna fatan rahamarsa to kaga shi kaga abin ne wanda ubangiji yake so ya yi da shi wal khawfu min azabi kam kuma yana tsoron azabar ubangiji wa amsal zalika da abin da yake kama da haka hiya min al-ibada wadannan abubuwa duka suna cikin bautan Allah ta'ala ibnu tayyib yanzu ya fara magana zai shiga ayoyi za ku ga in ya shiga ayoyin ma daga ba a shiga hadisai ku duba ku ga da Allah ya saka da littafin in ku duba za ku ga tun daga nan shafukan nan duk ayoyi za mu ta shiga in aka shiga wani ayoyi za ku tsammani ta jinin ko muke yi sai an gama kuma sai a ji a fara kafin hadisai amma wannan wani mutumin haka zai kara zai samu idan shiga kafin ya ce wani kin Allah ya jaba zansa a littafin sa baki ɗaya ana iya zuwa wani littafin wannan sai a sha biyu da aya wannan kin sai kawai aya yake shiga ya fita aya shiga ya fita shiga ya fita shiga ya fita ana gaba kuma ce wa fi sahihi wa fi sahihi al-bukhari wa fi al-hadith al-muttafaq alayhi qur'ani da sunna ana gaba kuma yace ce yace wa hadha qawlu malik wa hadha qawlu ahmad wa huwa azhar al-riwayatayn an ahmad da an gaba kitabu sunna ba gaba ta amma kuma ake a ba yi manzo Allah ne shi ya kawo to a dinga zuwa kabari ai 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 insha Allah za mu shiga za ku ƙara fahimtar gani da wannan bawan Allah za mu fahimci me yasa muke yaban sa muke kuma wato sallama masa saboda yanda ya sallama ba addinin Allah duk wanda ya ba Allah to kuma wannan kuma in ka bi shi wannan ba ba ne dinne ba Allah ta'ala ya ji kasa rahama abin da muka ji Allah ya ba mu nada abin da muka kusa Allah ya yafe mana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.